Hausa na muryar Amurka ke magana daga Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Fatan an nuna lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Ka sake dawowa a cikin shirin namu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. Ku cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa rahotanni daga jihar Taraba na cewa ga dukkan alamu an sace wasu ƴan biki sama da 20 a jihar Tarabar Najeriya. Labarin da ya sa jami'an tsaro suka bazama neman su.
Bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure, daga baya sai aka samu motar su ba su nan. Ba san mene abu da ya faru da su ba.
Za ku mu leka jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa a yau ake yin bikin kaddamar da wata cibiyar kasuwancin albasa a birnin Yamai, da nufin karfafa hanyoyin bai wa manoma albasa da masu kasuwancinta damar cin moriyar wannan sana'a. Sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara tashin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killace yau Alhamis a garin Wuhan na China, inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faro. Tawagar ta kasa da kasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal din yau da rana. China wadda ta shafe watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da kasa, ta yi alƙawarin ba masu binciken damar yin aikin su yadda ya kamata. Ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko. Hukumar ta WHO ta ce dalilan yin wannan aiki ba wai a daura laifin annobar bane akan wani, amma don a gano yadda ta fara domin a kare a kuma yaki barkewar cutar a nan gaba. Muna neman amsa ne don kare gaba, ba wai mu kama mai laifi ba ko mu daura laifin kan mutane ba. Mike Ryan, babban jami'in hukumar ta WHO, ya bayyana haka a farkon wannan watan na Janairu. Da yau Alhamis an kashe wani mutum ɗaya a birnin Tripoli na ƙasar Lebanon a yayin wata arangama tsakanin jami'an tsaro da kuma fusatattun masu zanga-zanga akan tsauraran matakan kulle na coronavirus, waɗanda suka katse hanyoyin samun ababen rayuwa da kasar tattalin arzikin ƙasar. An harbe Umar Taiba, ɗan shekara 30, da harsashi a jiya da daddare, a cewar asibitin yankin da suka duba shi da majiya daga jami'an tsaro da kuma mazauna yankin. Mutane da dama sun yi tattaki a wurin jana'izarsa a yau. Waɗanda lamarin ya auku a gabansu da kuma kafafen yaɗa labaran yankin sun ce ɗan sanda sun harba harsasai da daddare, yayin da masu zanga-zanga suke ƙoƙarin kutsa kai zuwa ginin gwamnati na garin Arewaci. Mutane da dama sun jikkata. Jami'an tsaron sun harba barkono mai sa kwalla da kuma harsasan roba akan masu zanga-zangar waɗanda suke jifa da duwatsu, kamar yadda waɗanda lamarin ya faru a gabansu da 'yan sanda suka bayyana. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a Rasha ta ba da umarnin shugaban 'yan adawa Alexei Navalny ya ci gaba da zama a gidan yari, wanda ta yi watsi da ɗaukaka ƙararsa ta neman a sake shi, yayin da mahukunta suke tsare da mutane da dama na kusa da shi, biyo bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin jinin Kremlin da aka gudanar a biranen Rasha a makon da ya gabata. An kama Navalny ne sama da mako guda lokacin da ya dawo daga Jamus, kuma an yanke masa hukuncin kwanaki 30 a gidan yari saboda kare dokokin saki da aka gindaya masa waɗanda ya musanta ketawa. Ya shafa watanni 5 a Jamus yana murmurewa daga harin gubannan ta na kasa jijiyoyi da aka daura alhaki kan gwamnatin Rasha, amma hukumomin Rasha sun musanta zargin. Shugaban 'yan adawar, wanda zai iya shafa shekaru a gidan yari, ya yi Allah wadai da tuhumar da ake masa, wacce ya ce yunkuri ne na tsorata masu adawa da hukumomin Kremlin. Sojojin Myanmar masu ƙarfin faɗa sun ki su cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka maguɗi a zaben ƙasar na shekarar 2020, yayin da ƙwararru suke yin gargaɗin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar dimokuraɗiyyar ƙasar, wacce ta farfaɗo daga mummunan mulkin soja shekaru 10 da suka gabata. An san Suu Kyi ta jam'iyyar National League for Democracy ta lashe zaben 8 ga watan Nuwamba daga ganimin rinjaye, amma jam'iyyar haɗin gwiwa ta sojoji ta Union Solidarity and Development Party ta yi ikirarin cewa an tafka magudi, kuma suna nuna matsalamba ga hukumomin zaben su gudanar da bincike. Sojojin waɗanda aka baiwa tabbacin kujerun majalisar dokokin ƙasar kashi 25 cikin 100 a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma jam'iyyar USDP, waɗanda suka haɗa da tsoffin hafsoshin soja, sun yi ikirarin cewa sun gano kurakurai miliyan 8.6 a sunayen masu kaɗa ƙuri'a a garuruwa 314, wanda hakan ya ba su damar yin magudin zaɓe. Amma sojojin da wakilansu da jam'iyyar USDP, waɗanda ba su taɓuka komai ba a zaben na watan Nuwamba, ba su bayar da wata takamaimiyar hujja ba na cewa an yi magudin.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa ga dukkan alamu wasu da ba a san ko su wane ne ba sun yi awon gaba da wasu matafiya kusan 24 a kan hanyar takum zuwa Wukari a kudancin jihar Taraba. Daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz da ya aiko mana da shi.
Yanzu haka dai jami'an tsaro a jihar Taraba sun ma ba zama wajen gano inda aka sulale da wasu matafiya da ake kyautata zaton cewa masu garkwara jama'a ne masu kai awon gaba da su akan hanyar takum zuwa Ukari, wanda kawo yanzu ba ma san inda aka yi da su ba. Wannan lamari na ko zuwa ne yayin da jama'a ke cikin alhini na garkuwa da kuma kisan da aka yi wa shugaban karamar hukuma Ado Kula, kuma lamarin ya mata da hankulan jama'a yanzu, musamman ma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Kwamare Gambo Daud kusa a cibiyar kare haƙƙin ɗan adam wato Center for Human Rights Defender ya koma nuna takaicinsu game da abin da ke faruwa a Taraban.
Dauke-dauke mutane da da ya yi shiru, amma yanzu ta dawo sabuwar gal wanda kana cikin garin Jalin Goma baka tsira ba, balle wanda yake kauye. Abin da muke magana banda dauke-dauken da aka yi a cikin Jalin Goma da kauyukan Jalin Goma, yanzu haka a cikin garin Takum tsakanin Takum da Hukari, yara matasa gangariya matsaya guda ɗaiɗaiɗai har 24 aka ɗauke su ba gaira ba dalili ba labarin su, yanzu haka suna cikin daji ana kokari dai an bata dai hukumomi sun shiga daji. Fata muna kira ga shugaban hukumomin jihar Taraba, ma'ana commissioner ɗan sanda, commissioner civil defense, commander na civil defense da sauran komandodi din su gaggauta nema yanda za su yi a fidda bayin Allah da aka ɗauke.
Kawai yanzu tuni jami'an tsaro suka ba zama domin ceto waɗanda aka yi awon gaba da su. DSP David Misal da ke zama kakakirin na 'yan sandan jihar Taraba ya bayyana matakan da aka ɗauka.
Bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure, daga baya sai aka samu moto su ba su nan, ba san mene abu da ya faru da su ba. Mu jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma sauran 'yanmu abu da yanzu muke bincike sai mun tabbatar da mene ya faru. Yanzu zai gamu ce dai mutane dai a takaice yanzu aka sun bata ba musan inda suke bari suke ba gan su a gida ba, kuma layin su baya tafiya. So sai mun tashi waɗannan bayanai, mun tabbatar da lalle me ya faru kafin mu bada bayanai ma jama'a.
Matsalar garkuwa da jama'a na ku hana jama'a bacci a wasu sassan Najeriya musamman a arewacin ƙasar.
Matsalar tsaro ƙwarai da gaske Allah ya mutum ne shugaban ƙasa ta Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shugabancin ƙasar na soja, ya yi shugabanci na farin fula yanzu kuma kusan shekara 8 yake ɗaukawa. Kuma sojojin ƙasar da 'yan sandan ƙasar na san mutane ne wanda suke da basira, amma kuma babban matsalar da muke samu wanda suke fadan shugabannin ƙasa na Najeriya ba su gaya Muhammadu Buhari abin da yake actually me yake faruwa a ƙasar nan, kuma da kuma inganta jam'an tsaro kamar na 'yan sanda a sawata musu kuma ba su kayan aiki don su ci gaba da ayyuka ba. Abdulaziz,
koma da menene fata ko shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz wanda nan gaba kaɗan sai gabatar mana da rahoto na musamman kan irin kalubalen da ke gaban sabbin hafsoshin sojin Najeriya da aka nada. Yanzu mu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yau ne aka yi bikin kaddamar da wata cibiyar kasuwancin albasa a birnin Yamai ta nufin karfafa hanyoyin bai wa manoma albasa da masu kasuwancinta damar cin moriyar wannan sana'a da ta sa Nijar din ta yi fice daga kasashen waje saboda ingancin albasar da ake nomawa a karkara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamun Munabarma ya aika mana da ƙarin bayani.
Noman albasa na kan gaba a sahun ayyuka da sana'o'in da suka fi samar da kudaden shiga a kasar Niger. To amma lura da yadda abubuwan ke gudana cikin wani yanayi irin na karazube yasa shugabannin manoma da masu kasuwancin albasa kafa cibiyoyin kasuwancin albasa a wasu muhimman wurare cikin su har da birnin Yamai. Shugaban kungiyar manoman albasa ta Oro Alhashi Mustafa Kadiri shine jagaba a wannan sabuwar tafiya.
Shi wannan kwantuwar wuri ne mahada da manoma da transporter masu dauka da yan daku da masu saye wanda za su hidda ta su kai ta washe da masu saye wanda za su ci duka so duka sannan Yamai. Akwai wakilanta a nan wurin. Abinda muke nuhi in mun ka tashi mu dibi alkiba guda mu yi magana guda bisa kan albasa ga abinda muke so ga farin da muke so ga kuma irin yadda muke bukata dan nan har da manyan kamfuna waɗanda adda wurin ashi albasa.
Wannan na matsayin matakin share fage a yunkurin soma sarrafa albasa zuwa wasu nau'o'in cimaka na daban.
Muna da kokarin da za a yi a maida albasa gari, a maida su sticky, a maida su confiture. Can cikin ruwan wannan da ka gani akwai hadda shakwala ta albasa.
Akwai
wajen sarrafa albasa. Akwai hadda biskit. Akwai hadda cocktail a rummaji na albasa. Kenan mata sun yi kokari da hannu na sun kai shi. Yanzu muna kokarin da aka samu a yi shi da inji.
Ta wani bangare cibiyoyin kasuwancin albasa wani tsari ne da ke hangen takaita ko kuma kawo ƙarshen asarar da manoma albasa da masu kasuwancin ta ke tafkawa saboda yadda a can baya harkokin ke gudana a gargajiyance. In ji Alhashi Abdulkadir Isaka, shugaban cibiyar kasuwancin albasa ta birnin Yamai.
A lokacin albasa a rana mota bata tashi ba suna iya tada motar na 20 zuwa 25 masu zuwa Benin, masu zuwa Ghana, masu zuwa Togo, masu zuwa Abuja.
Shugaban kungiyar manoman albasa daga tarayyar Najeriya da ya jagoranci wata tawagar manoman albasa a taron kaddamar da wannan cibiya ya ce sun zo ne da wasu muhimman shawarwari.
Sunana Aliyu Me ta samu Isa Samama, shugaban kungiyar manoma masu sarrafawa da ƴan kasuwa albasa na ƙasar Najeriya gaba daya. Ni ne kuma sakataren zattawa na Najeriya na kungiyar albasa na Afrika ta tsakiya da Afrika ta yamma.
Shawaran da ma ya kawo ni nan shine babu inda za mu kara inganta wannan kasuwanci sai ta hanyar gwamnati su shigo su rage mana kudaden da muke kashewa da kuma a kara ingantawa. Kadiba, in kai noma albasa kashi 60 na albasan da kake nomawa lallacewa yake yi. Kaga kenan ana fada ma gwamnati ta saman ma manoma albasa wajen ajiyar albasa.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe da Sule Mumuni Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Encore et toujours Fanny, la femme la plus demandée, Serge Auchan, écoutez.
Ibrahim Abdul Aziz da rahotan mu na musamman.
amma jiya Laraba ne da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar kwana guda bayan da ya nada su a mukamansu, wanda suka hada da General Leo Irabo babban hafsan tsaro da kuma General Ibrahim Attahir babban hafsan sojin kasa, sai kuma Rear Admiral Eze Gambo da ke zama babban hafsan sojin ruwa, da kuma Air Vice Marshal Ayo Amao babban hafsan sojin sama. Wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka na nada sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar bayan ya kori hafsoshin da 'yan kasar masu kadade suna korafi a kansu, na zama wani sabon babi a kan yadda ake tunkarar rashin tsaron da ke addaban Najeriya a yanzu. To ko menene fatan 'yan Najeriya a yanzu?
Fatanmu a gare su dai don Allah su ƙara ganin su taimaka mana saboda tsaro. Yanzu hankalinmu duk a tashe yake, ba ma iya bacci da ido biyu saboda rashin tsaro, kama daga garkuwa da jama'a da fashi da makami. Muna da addu'an Allah da ya taimake su, Allah ya ba su sa'a akan waɗannan mugun mutane.
Sunana Abdulhamid Dahir Bomo. Yato, lalle wa'innan sababbin shugabanni da ya zuba na hukumomin tsaro a ƙasar nan ba wai wasu waɗanda yake za a ce ko ba a san su bane, an san su saboda sun fito a cikin wannan yanayi. Kuma kamar shi Ibrahim Attahiru wanda ke shine ya dauki makafin Yusuf Tukur Buratai, to ai kaga shi dama mutum ne wanda yake ya taba zama komanda na wannan rundunar masu yaki da Boko Haram a can Borno, kuma ya samu kalubale da yawa wanda yake kuma shi shugaban sojojin gaba ɗaya za a ce kinin sojojin wanda yake na hukumar sojoji wato Irabo Chief of Defense Staff, hukumar tsaro, shugaban tsaro kai na ƙasa baki ɗaya, shi ma daga hannun shi ne lokacin nan Ibrahim Attahirun ya karɓa. So za a ce dukansu sun san yanayin, sun san wuraren, sai dai zai zama cewa ya kamata ya zama cewa sun yi karatun talazu, sun kuma yi la'akari da sun taɓa kasancewa a wancan wurare, sun san menene matsalolin. Yanzu tunda abin ya dawo hannunsu direct, wato kai tsaye, ba tare da cewa wani zai ba su oda ya ce su yi kaza ba, su ne yanzu za su bayar. To ya kamata a ce sun amfani da wannan daman, sun yi duk abin da za su yi domin ya zama sun iya murƙushe waɗannan masu haɗa ƙayan baya. Sannan kuma ko ba komai tabbas akwai ƙalubale a gabansu sosai, domin gaba ɗaya mutanen Najeriya da ma waɗanda ke ba Najeriya ba da kewaye sun sa ido, sun kasa kunne su ji menene waɗannan za su yi, musamman matsayinsu na waɗanda yake sun taɓa kasancewa kwamandoji a wannan wuraren.
Shi ma dai wannan tsohon soja ya bayyana da masu kaji da wannan sauyi da aka samu a yanzu, musamman ma ga al'umma arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro na masu garkuwa da kuma 'yan Boko Haram.
Sunana Muhammad Tukur Ahmad Jada. Dukkanmu musamman muna da muke yankin arewa maso gabas, a wannan sauyin da aka yi ko waɗannan zaratan shugabannin hafsoshi da sauyin jako murabus da aka amince da shi, mun mika godiyarmu ga Allah da yadda suka gama ayyukansu lafiya, waɗanda suka karbe su kuma muna mika godiyarmu, muna kuma bayansu, muna musu fatan alheri. Allah ya sa su yi adalci a dukkan al'amuran da za su yi na riƙe amanan ƙasar da aka ba su. Su tuna ba wai kasa ne waɗannan suka yi ba, lokaci ne na Allah ya yi musanyansa harkokinmu da mu da muke nan arewa maso gabas. Don haka muna bayan waɗannan za mu raba matallatinmu da churches, a yi musu addu'o'i, a yi azumumuka. Allah ya masu nasara, Allah ya hana su jin kunya, su riƙe amanan da mai girma shugaban ƙasa ya ba su. Babu wani kalubale fashe in za su yi sun kai, amma in za su yi adalci a harkokinsu na gudanar da amanan ƙasa, ba wa sojoji welfare, a ba mu kara musu girma, duk abin da ya kamata nasu a ba su. Sannan su ɗauki kowane muhimmancin labari ko information ya zama mai muhimmanci a wurinsu. Insha Allah ban tsammani akwai wata kalubale wanda har zai fi karfin su ba.
To sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su DCP Usman Madu Masube, wanda ma tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne a Najeriya, na gani waɗanda ma aka sauke sun yi rawar gani.
A hafsoshin sojojin da aka sauke nan ya kai a jinjina musu, sun yi iya kokari abin da suka yi, kuma an samu galaba akan 'yan ta'addan nan. Ka duba shekarun da ya wuce nan Boko Haram sun zo sun mamaye Borno, Yobe, Adamawa. Amma da ikon Allah da kwazonsu da korewansu sun nuna sun zo suka kwace wayannan local governments da states da aka karba din nan. Wato shi Buhari, President Buhari da kake ganin nan ba wai bai san wani abu bane, ya san duk abin da yake yi. Mutane ne kawai sun fito suna masa su yi wannan su yi wannan, amma komai mutane su tuna akwai lokaci fa. Idan lokacin nan yayi ko Buhari ya sauke su ko bai sauke su ba za su sauka. So saboda haka waɗanda za su kama ludayin waɗanda aka so suka saukan nan, da farko za su yi zafi-zafi, amma su kuma fa idan ya kai inda ta kai dole dakatawa za su yi. Ai tare suke yin mitin nasu, tare suke kawo shawarwarin nasu yadda za su je su yi operation nasu, su yi defeating din wannan Boko Haram da ko ƴan ta'addan. Tare suke yi da su burutai din da su chief of air staff, duk tare suke yi. To su din ne a cikinsu ne wanda za a ɗauko anada su zama su chief of service chiefs din. To saboda haka ba wani canji a ciki yayi. So fatan mu dai kawai mu yi ta'addu'a Allah Ubangiji ya kawo karshen wannan ƴan ta'addan.
Yayin da wasu ke murna na sauyin da aka samu, Malam Ahmad Ahmad na ganin dole su ma gwamnatocin jihohi su dauki mataki na bada umarnin ado musamman ma kan waɗannan matsalolin tsaro.
Sunana Ahmad Ahmad, gaskiya mun ji daɗi kam, to amma har yanzu da saurari na gaba, saboda gwamnatocinmu na arewa in ba dai suna da wani interest akan abin da yake faruwa a arewa, ya kamata su ba mu umurni mu koma filin iji ko kai dai ko masallatai mu je mu yi addu'a ko kwana bakwai ko mafi haka. Addu'a dai Allah ya ba mu zaman lafiya a kasanmu da tsadar rayuwa da irin matsalolin da muke fama da shi a arewa. Su ba mu umurni su fito, mu fito mu je iji mu yi addu'oi, sannan masu hannunmu da shuni kuma su ki nauyin abun sadaka. In mun yi haka kwana bakwai na san da izinin Allah za mu samu abubuwan nan su daidaita.
Koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, kamar kullum ni ne naku Abdulwahab Muhammad daga birnin Bauchin Yakubu ke shiryawa da kuma kawo muku takaitattun labaran wasanni da ke zo muku daga sashen Hausa gidan rediyon murin Amurka a kowace ranar Alhamis da dare. Shirin namu a yau hirarraki guda biyu ne da suka hada da tsokaci kan yadda ake ganin tafiyar harkar kwallon kafa, rukunin kwararru da ake bugawa tsakanin club a kowane mako, sai kuma wani namijin kokari da wani mai son yan jarida a garin Bauchi ya ziyarci sakatariyar yan jaridar na jihar Bauchi, ya yi alwashin gina musu wajen wasan kwallon raga na badminton. Da farko ga Muhammad Alamin da bayani yadda yake ganin tafiyar kwallon kafa na league a Najeriya.
Gaskiya ba abu ne da za a iya cewa za ma iya wani bayani a kai ba, saboda abu ne da babu haske a cikinsa, babu ba a masan ina aka dosa ba. Ana dai buga wasannin, gaskiya ana zuwa ana buga wasanni kuma ana samun sakamako, amma dai ka san ai buga wasa ba tare da yan kallo ba ba shi da wani armashi. Ko su a kasashen Turai abin da suka yi sun yi tsari ne na yadda kuna cikin filin kuna jin hayaniyan mutane ko da babu mutane. To kaga mu kuma ci gaban bai zo har nan yadda za a iya yi ba, saboda haka abu ne dai da za a ce kawai ana yin sa baina, saboda dai kar a ce ba a yi ba, amma babu wani abu da za a iya cewa na ci gaba da za a iya cewa ya dawo, kamar abun yana ƙara komawa baya ne.
Yaya kake ganin ci gaba da club da su samu?
Ai maganin ci gaba kan ma ba a duk da cewa dama yawanci kungiyoyin ba sun dogara daga abun da ake karba ga masu shiga kallo bane, yawanci daga gwamnatoci ne, sai kuma wasu masu hali ko kamfanoni da suka dauki nauyinsu.
Yanzu kuma sai batun samar da wajen wasan motsa jiki wa yan jarida da wani mai harkar ba da taimako a fannin harkokin wasanni a jihar Bauchi, Dr. Babu Liman, ya shaida mini dalilansa na samar da wannan wuri wa yan jarida.
Wato in ka duba sai ka ga yan jarida sukan tashi tun safe zuwa dare suna ayyuka na wayar da kai al'umma kuma ya dace a ce sun samu wani lokaci da su motsa jikin su saboda motsa jiki yana ƙara lafiya shi yasa da wannan kungiya na ɗan jarida na ƙasar reshen jihar Bauchi suka kawo min ziyara a wajen wasanni na sai na ga cewa ya dace su samu ɗaya daga cikin irin wannan wajen wasannin annan sakatariyan wato Nigerian Union of Journalists dan sai zamanto suna motsa jikin su lokaci
ne zaka samar musu
fili ne na badminton ban san yanda zan fade shi da Hausa ba yawa to badminton ne kwallon raga wanda ake bugawa din nan wanda shine koda ka kai shekara 50 60 zaka iya yi wanda ba zai wahalar da kai ba kuma mutum da iya samun lafiya to wannan ne da mu gina musu Allah ya da
Comrade Isa Garba Gadau shine sakataren kungiyar yan jarida a jihar Bauchi ya ba da wannan karamci da aka yi wa kungiyar
a matsayin kungiyar yan jarida da shan jihar Bauchi mun yi farin ciki kwarai da wannan hoɓɓasa da shi wannan bawan Allah ya yi
wani kira yake da shi wa su yan jarida su tabbatar da sun yi amfani da wannan abu domin saboda ya zamanto ya yi karko
eto wannan abu ne wanda zai taimake mu gaba daya ta fannin lafiya saboda haka ina kira ga membobin kungiyarmu su yi amfani da wannan abun yadda ya dace kar wani ya zo ce zai gadara saboda ba kudin sa aka ce da aka yi ba wani mutum ne so sa gumin sa ya zo yi a ce za a yi wasa a lalata wani abu in aka lalata wani abun kamar an yi mana asara ne
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killace yau Alhamis a garin Wuhan na China inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faro. Tawagar ta kasa da kasa ta hau motar bus bayan sun fito daga otal din yau da rana. Rana wadda ta shafe watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da kasa ta yi alƙawarin ba masu binciken damar yin aikin su yadda ya kamata. Ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko. A yau Alhamis an kashe wani mutum ɗaya a birnin Tripoli na ƙasar Lebanon a yayin wata arangama tsakanin jami'an tsaro da kuma fusatattun masu zanga-zanga akan tsauraran matakan kulle na coronavirus waɗanda suka katse hanyoyin samun ababen rayuwa da kasar tattalin arzikin ƙasar. An harbe Umar Taiba ɗan shekara 30 da harsashi a jiya da daddare a cewar asibitin yankin da suka duba shi. Wata kota a Rasha ta ba da umarnin shugaban 'yan adawa Alexei Navalny ya ci gaba da zama a gidan yari wanda ta yi watsi da ɗaukaka ƙararsa ta neman a sake shi yayin da mahukunta suke tsare da mutane da dama na kusa da shi biyo bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin jinin Kremlin da aka gudanar a biranen Rasha a makon da ya gabata. An kama Navalny ne sama da mako guda lokacin da ya dawo daga Jamus kuma an yanke masa hukuncin kwanaki 30 a gidan yari saboda kare dokokin saki da aka gindaya masa waɗanda ya musanta ketawa. Sojojin Myanmar masu ƙarfin faɗa sun ki su cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka maguɗi a zaben ƙasar na shekarar 2020 yayin da ƙwararru suke yin gargaɗin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar demokuraɗiyyar ƙasar wacce ta farfaɗo daga mummunan mulkin soja shekaru 10 da suka gabata.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin na misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu ka a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa huta gajiya ma assalam.